أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صليت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 21 ga watan Ramadan hijira 1446 21 ga watan 3 2025 zamu tashi aya ta 269 a cikin suratul baqara na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب
الله سبحانه وتعالى a cikin wannan aya ta 269 Allah ta'ala bayan ya gaya mana a ayar da ta gabata game da makirci na shedan yadda yake raba mutum da hanyar Allah mun kawo tarko wanda shedan yake dana wa dan adam wajen guda 18 wadanda kowane tarko shedan yayin nasara kama dan adam zai halaka shi ta wannan bangare daga ciki akwai umartar sa da rowa da kuma aikata alfasha da kuma nuna masa cewa in yana taimakon addinin Allah da kudin sa ko da lokacin sa ko da lafiyar sa ko da mulkin sa ko da duk wata dama sawa'un kaki yake da shi a office yake taimakon jama'a ko wata katuwa kujera ya samu yake taimakon al'umma ko kuma wani mukami ya samu ko wata baiwa Allah ya masa sai yake taimakon addini shedan zai zo ya dinga sa masa waswasi cewa zai iya rasa wannan kujera ko zai iya rasa wannan mukami ko zai iya rasa wannan dama idan yana tallafawa addinin Allah da kuma bayin Allah to shine mun ji kuma bayani akan waɗannan to sai Allah ta'ala yace yu'til hikmata man yasha'u Allah ta'ala yana bayar da hikima ga wanda ya ga dama wa man yu'tal hikmata wanda duk aka bashi hikima faqad utiya khairan kathiran hakika an bashi alheri kuma alherin ma mai yawa amma yadhakkaru illa ulul albab amma ba kowa yake tintintini ba kowa yake tunawa ba kowa yake wa'astuwa ba illa ulul albab sai waɗanda suke da hankali suke da zurfin hankali suke da zurfin tunani suke da zurfin hange to wannan aya kai tsaye abinda take nuna mana menene hikimar da Allah yace idan an baka alheri mai yawa wace hikima ce idan an baka ka samu alheri mai yawa kuma hikimar Allah yace yu'til hikmata daga Allah take kai tsaye wasu malamai sun ce ita hikima kat takunu gariziya takan iya zama haka aka halice ka da hikimarka da basirarka da azancinka da wayonka da wayewarka da sanin ya kamata wani haka Allah yake halittarsa tun yana karami sai kaga Allah ya bashi fasaha ya bashi zalaka ya bashi hikima ya bashi basira ya bashi azanci ya bashi hangen nesa ya san abin da ya kamata a aje a can da wanda ya kamata a aje a can wa kat takunu muktasaba wasu lokutan kuma hikima takan iya zama mukhalada cudanya da masu fasaha da masu shekaru da masu ilimi da masu azanci da waɗanda suka san abin da ya kamata, yawan zama da su, da karanta littafan su, da cuɗanya da su, da gogayya da su, sai kaga mutum shi ma ya juye, ya zama yana da abin da ake kira hikima. Ita hikima wato a lissafi na Al-Qur'ani mai girma abu ne mai muhimmanci, tunda Allah ta'ala ya ce wanda aka bashi hikima an bashi alheri mai yawa. Daga ciki zamu ga Allah ta'ala ya siffanta kansa da Al-Hakimu, wanda malamai sun ce din da Al-Hakimu yazo imma ma'khuzun min al-hikmati ko min al-hukmi. Idan ma'khuzun ne min al-hikmati, to hikimar Allah guda biyu ce, akwai hikima ghaiya, akwai hikima suriya. Duk abin da kaga Allah ya ce ayi, to akwai hikima da tasa Allah ya ce ayi shi. Duk abin da kaga Allah ya ce a bari, akwai hikima da tasa Allah ya ce a bar shi. In an bar shi, akwai abin da za a amfana da shi a duniya da lahira. Wancan kuma in an yi shi, akwai abin da za a amfana duniya da lahira. Idan kuwa ba a yi ba, to rashin yin zai haifar da wasu matsaloli da ba wanda ya san yawansu sai Allah. Kamar yadda kuma sabawa Allah, in ya hana aka ki hannuwa, abinda zai biyo baya yana da matsala, zai haifar da matsala da yawa. Saboda haka a cikin bin Allah akwai albarkar rayuwa, akwai tsarin rayuwa, akwai zaman lafiya, akwai alkhairi duniya da lahira. A cikin saban Allah akwai matsaloli masu tarin yawa waɗanda za su iya gurgunta zaman lafiya, su gurgunta tattalin arziki, su gurgunta zamantakewa na al'umma. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, sai Allah ya ce li yuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un. A cikin wannan Allah, Allah ya faɗi cuta, ya faɗi magani, yace barna ta bayyana a tudu da kwari. Me ya haifar da wannan barna? Sai Allah ya ce, ta'ala ya ce bima kasabat aydin nas. Aidin nas din nan, hannun mutane, ko bayarwa, ko ɗauka, ko ajewa, ko sa hannu, duk abin da ake da hannu, da abin da ake da ƙafa, da abin da ake da baki, an faɗi hannu ne saboda komai mafi yawa da hannu ake sarrafa shi. A sign na agreement, a sign na yaƙi, ko warware yaƙi, ko sa hannun siye, ko sa hannun siyarwa, ko sa hannun hawa, ko sa hannun sauka, ko ba da lasisin ayi kaza, ko hana lasisin ayi kaza, duk magana ce ta takarda da sa hannu. Duk mukamin da aka dora mutane wata takarda aka ba su, duk mukamin da aka soke su wata takarda aka ba su, duk wani zirga-zirga na arziki da kai komo, duk an gina shi ne akan sa hannu da ba da wata takarda, da ba da wani lasisi, da ba da wani permission, da makamantan irin waɗannan. Saboda haka li yuziqahum ba'd allazi amilu, ba'd allazi amilu. Wasu lokutan sai Allah ta'ala ya ɗanɗana mana shashin wani abu da muka aikata ba duka ba. Me hikimar ɗanɗana mana mu ji ɗaci, mu sha wahala? Sai Allah ya ce la'allahum yarji'un, domin wataƙila wannan zai musu gargaɗi su dawo, su komo, su gyara abubuwan da suka yi wanda yake ba daidai ba. Kaga a cikin wannan akwai hikima. Walau yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba. Allah ya ce da ina kama ku da irin abin da kuke aikatawa, da yanzu ba mutum ko ɗaya a ban ƙasa. Wai afu an kathir, Allah yana kauda kai, yana afuwa, yana rangwame, yana yafiya, yana tausayi, yana jin ƙai, yakan bar wani saboda wani, yakan yafewa wani saboda wani. To shi yasa aka ga duniyar take daidaita, shi yasa aka siffanta Allah da wannan. In kuma an ciro shi ne min al-hukumi, to shi kuma al-hukumu irin na Allah kashi biyu ne. Akwai al-hukumu shar'i, akwai al-hukumu al-kauni. Akwai abin da Allah yake hukuntawa a shar'ance, in ma dai ya bada labari, labarinsa gaskiya ne, wa imma ya zartar da doka, bin dokarsa kuma adalci ne a duk hukuncin Allah na ayi ko a bari. Haka nan kuma idan hukunci Allah ta'ala ya yi kaunan na ƙaddara, zai zo maka da abin da kake so, wata zai zo maka da abin da baka so. Shi ma a cikin haka akwai hikima. Idan abu ya same ka mai daɗi, kayi godiya ga Allah, sai godiyar ta zame maka alheri. Idan jaraba ta same ka, kayi haƙuri, sai haƙurin ya zame maka alkhairi. Kaga a cikin komai akwai hikima. To nan sanan ita kalmar alhikimatu din, ita ta maimaita cikin Al-Qur'ani sau 20. to wani ma'anonin da suke dauka suna koma zuwa ga ma'anoni biyar din da ka karanta kalmar hikima ko kauce kalmar hikima a cikin alqur'ani ba ta fita daga waɗannan ma'anoni guda ɗayan biyar so in ka bata waccan ma'anar kaga bata dauka ba to ba ta waccan ma'anar ko waccan ma'anar a cikin ma'anonin nan guda biyar zaka ga ma'anar ta dace daram da wannan kalmar ta hikima ta zuwa alqur'ani daga ciki akwai wato ma'anar hikima din tana nufin sanya abu inda ya dace a lokacin da ya dace yadda ya dace idan kaga Allah ta'ala ya jingina wa kansa al-hakimu to da wannan ne duk abin da Allah yake yi akan tsari yake yin sa akan ilimi yake yin sa yasa ga wallahu alimun hakimun tayyaba a cikin alqur'ani duk kuma da ka duba siyakin ta kafin a ƙarshen aya a faɗi wallahu alimun hakimu ko wa kana Allahu aliman hakima ko inna Allaha alimun hakim to zaka ga cewa wata wani babban abu akai bayani akai aka kulle ayar da waɗannan sunayen na Allah guda biyu ilimi da hikima ilimi da hukunci hukunci na shari'a ko hukunci na kaunu ko kuma hikima suriya ko hikima gwa'iya sannan idan ma'ana ta biyu sai kaga cewa akan yi amfani da ita a matsayin wa'azi kamar yadda Allah ya ce hikimatun baligha fama tugunin nuzul anan hikima ta zo da ma'anan wa'azi idan kawa mutum wa'azi udu ila sabili rabbika bil hikimati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan amfani da uslubi mai kyau amfani da hanya mai kyau amfani inda ya kamata ai dimi ai dimi inda ya kamata ai sanyi ai sanyi inda ya kamata ai da gudu ai da gudu wato shi ba zafi ko sanyi ake so a shari'a ba ina ya kamata ai sanyi ina ya kamata ai zafi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da mutane wani zaka ga yadda annabi ya masa alaihi salatu wassalam ya bambanta da wani malamai sun kawo misali guda hudu na hikimar wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mutumin da ana karatu a masallaci babban makaranta da kowace daraja a duniya tace makarantar manzon Allah malamin da yafi kowa iya koyawa a duniya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaliban da suka fi kowa sa'an malami a duniya su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaman da yafi kowane zamani daraja shine zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makarantar da kowace daraja makarantar gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to ga annabi yana koyar da sahabbai a masallaci a zamanin sa wani ya shigo yafi tsari a masallaci mafi girman university ɗaya daga cikin manyan masallace masu daraja guda uku a gaban wanda yafi kowa daraja da masu daukan karatu da suka fi kowa daraja da darasin da ya fi kowanne daraja alqur'ani da hadisi ana bada wannan wani ya shigo ya rashin ladabi ya samu wata nahiya malam kawai ya kwaba wannan sa sai ya saki fitsari daga tsaye kai ku kasan wannan mutum ya fi kowa ta'addanci amma me aka fuskantar da shi sahabbai suka yi cakansa sanabi ya ce da uhu kyale shi malam da yake sabai masu biyayya ne ba wanda ya motsa daga inda yake la tazrimuhu kar ku firgita shi kar ku razana shi ya ruga da gudu yana fitsari a wando ku bar shi ba ya fara ba ya kare aka nitso aka koma aka zauna ya ci gaba da tsila fitsarinsa sai da ya kare kaf ya ja mazagin wannan sa ya daure ya taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce masa wannan gurin masallaci ne ba a gina shi don a dinga tsula fitsari a ciki ba guri ne na sallah da zikirin Allah da karatun Qur'ani sai ya ji dadin yadda aka yi masa aka ilmantar da shi abinda bai sani ba sannan kuma sai ya addu'a ya ce to nagode Allah ya min rahama ya yi maka rahama banda sauran mutane ka ji tabargaza ta biyu ga tabargaza a aiki ga tabargaza a magana shi ma annabi sai ya gyara masa ya ce laqad hajjarta wasi'an ka tsuke mai fadi wa rahmati wasi'at kullu shay ai abin rahama Allah za ta dauke ni za ta dauke ka za ta dauki sauran halittun Allah ma baki daya wannan mutumin malamai sun yi nazari masana halayyar dan adam sun yi nazari akan wannan kissa malaman da suke rubuta uslubi na da'awa sun yi nazari akan wannan kissa wanda suke rubuta saqafatud da'iya wato wayewar mai wayar da kai kamar yadda aka yi littafi ta'alimul muta'allim dariqat ta'allum to kuma an yi taqafatu da'iya kaifa yada udda'iya shi mai kiran yaya zai kira mai wa'azi ya zai masana halayya dan adam masana darasi akan yadda ake mu'amala da dan adam sun yi nazari akan wannan kisa sun fitar da masaloli sun fi 40 wannan kissa kadai da ta faru to amma abin da yake a takeice wannan kissa ta nuna mana yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake mu'amala da wanda bai sani ba sai ya fara sanar da shi yanzu da zai sake dawowa ya sake yin fitsari yanzu yayi me
ganganci
yayi ganganci da zai sake dawowa ya sake fadar kalmar cewa ni da kai Allah kadai zai wa rahama banda sauran mutane yayi me yayi ganganci sannan ba kone daga nesa wakili ne na jama'a daga wata nahiya yake bai da ilimin sanin addini da an bari an dake shi ko an furgita shi an razana shi ya fita da gudu yaje ya hau dokin sa ko alfajarin sa ko raƙumin sa ko jakin sa ya koma garin su me zai ce cace ina yin fitsari suka rufe ni da duka ba zai faɗa ina yayi ba ba zai faɗi me ya faru ba amma zai faɗi dukan da aka yi masa daga nan ce to kai daga zuwa kuma sai ai a gaban sa aka dake a gaban malamin aka dai bin duka to kaga wani sai ya ce to a wannan addinin kam ni ma ba zan shiga ba daga zuwa sai kawai da kai fitsari ba za a san a ina ya fitsarin ba me ya faru ba dukan sa da aka yi to wannan hikima ce ta kare addini usulubi na daya na biyu akwai wanda matashi ne shi kuma ya zo ya shigo masallaci ya zo babban makaranta gaban babban malami ya ce na zo ka bani lasisi in dinga yin zina ba ji sakon da ya zo da shi a karan wata yanzu wani ya wani tambaya a wannan masallacin ai kafin ka ce mai yan agaji ko yan hizba sun yi waje da shi kai dan baka da mutunci malam zaka wannan tambayar amma annabi alaihi salatu wassalam da yake ya san matasa ya san rayuwarsu ya san damuwarsu suna da saraha ba su da munafunci kuka ga sun maka hauka to haukan daga can ya fito sai annabi alaihi salatu ya ce zauna matso matso ya matso ya ce mai kace ita yana so a bashi lasisi ya je ya badala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to in an baka lasisi za ka yi badala kana so a yi da babarka ka ji wata tambaya ya ce a ba na so a yi da babata wane mutum ce to kowa ma baya so a yi da babarsa kana so a yi da yakka da yakka da ƴan uwan mahaifinka da ƴan uwan mahaifin duk wata mace da take da daraja a gurinsa sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ita a matsayin misali kana so a je a yi lalata da ita yace a yace to sauran mutane ma ba sa so a yi da nasu sai taba kirjinsa yace Allah shiryar da kai shikenan magana ta wuce da hukima da basira da an ware masa matsala kenan wannan ka'ida da annabi ya ba wannan matashi alaihi salatu wassalam ita ya kamata kowane matashi ya haukai duk sanda zaka yi abu mara kyau kai ta tunanin in kai ne za a yi da naka ya zaka ji in kana shirin ka je ka lalata ƴan wani in kai za a lalata ƴan kafa in kawo wani ce in kai za a lalata ta kafa so da ka wannan zai sa ka soma dan uwanka abin da kake soma kanka kaga an ware masa matsala cikin hikima ba duka ba zagi ba babu abin da ya kama da haka na uku misali na uku da suka kawo shi kuma wanda ya san dokar ya san yadda ake gudanar da ita sai je ya samu zobe na zinare ya sa a hannunsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da shi sai ya zo ya kama hannunsa sai ya murza zoben ya cire iwurgar ya ce ya ɗayanku zai yi ganganci ya ɗauki garwashin wuta ya sa a ɗan yatsansa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce sai sahabbai suka ce ka je ka ɗau zoben ka ai annabi ya hana ka amfani da shi a matsayin sawa ne bai hana ka je ka siyar ba sai ya ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannuna ya cire shi ya wurgar to ba zan ƙara sawa ba ko ba zan ɗauke shi ba aka ce wannan shi kuma saboda shi yana zuwa makaranta kullum yana kuma jin wa'azi kullum kuma ya san hukuncin abin ya je ya ganganci ya saba shi yasa annabi alaihi salatu wasalam sai ya nuna masa abin a aikace kuma ya nuna masa damuwarsa akan abin da ya aikata saboda kamar yana sane ya je aikata to kun ga waɗannan usulubai sun bambanta daga mutum zuwa mutum daga guri zuwa guri wanda ya kowa cutar da annabi alaihi salatu wasalam da baki da aiki shine Abdullahi bin Ubay bin Salul amma Allah ya azurta shi da yassa da ɗansa muminan gaskiya ne amma baya yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ya je a wani guri a kawo labarin ko Allah ya saukar da aya ya fada amma bai taba yi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai su yi zumbe su rada ba sa sarrahawa sai sahabbai suka ga cutar ta yi yawa dama munafiki shine wanda zai bayyana abu a fili kyakkyawa ya boye mummuna a zuciyarsa sai sahabbai suka ce ya rasulullahi a kashe mutumin nan yana cutar da kai yana cutar da addini sai Annabi sai ya ce a'a li Allah ya tahaddasa an-nasu anna Muhammadan ya qatulu ashabahu kada mu yi haka mu bada kofa jama'a su tafi suna yadawa a kafafan yada labarai cewa Muhammad ya fara kashe mabiyansa wanda suke nesa busu san me yake ba mu da muke kusa ne muka san me yake so in muka kashe shi mun bude kofar wanda zai shigo addini ta zai kai wallahi yanzu an fara kashe masu sallah da kansa yasa aka kashe wani ba a san dalilin abin da yayi ba tunda ba a fili abin yake yadda kowa zai iya gani ba yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim kun ga anan abu ya bambanta daga guri zuwa guri gurgurdan yanayin mutanen wasu lokacin hikima takan zo da ma'anan fassara alqur'ani rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikma ku tuna ko ku ambata abinda ake karantawa a dakunan ku kenan ya nuna da qur'ani da hikima karanta su ake wazkurna ma yutla abinda ake karantawa a cikin dakunan ku sai Allah ya ce min ayatillahi alqur'ani kenan wa hikima da hikima hikima anan ita ce fassara alqur'ani rayuwa annabi ita ce fassara qur'ani ma'ana qur'ani akwai rubutacce akwai aikatacce kamar ka ce theory ne da practical saboda ba wani littafi a duniya da za a ce kawai a dauka a karanta ba ai practical din sa ba waye ya practical din qur'ani aikace kana khuluquhul qur'an wanda zai aikata qur'ani aga qur'ani aikatacce aga qur'ani mai magana aga qur'ani na tafiya aga qur'ani a aikace shine a kalli manzon Allah shine qur'ani a aikace daka idan ka raba aikin manzon Allah da qur'ani to qur'anin ba za ka gane shi ba kuma aikin ba za ka gane shi ba saboda duk abin da aka ce a aikata sai an samu mai aikatawa yanzu dukkan malaman duniya da suke koyar da mu kwasa-kwasai bayan sun gama koya maka a jikin allo sai kuma an je an yi practical yanzu qur'ani mai aya 6000 da mai 36 ba a practical din kowace aya da ake aikata ta ba kaga shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce take fassara qur'ani kuma ita ce hikima dai inda kaga an yi adafin hikima akan kitab wa ba'athu yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata kama arsalna fikum rasulan min anfusikum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum alkitaba wal hikmata huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata kaga duk wannan adafin hikima ne laqad manna allahu alal mu'minina iz ba'atha fi رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمه دو wannan hikima tana daukan wannan ma'ana sannan hikima takan zo da ma'anar ilimi da fahimta ka zama mai ilimi kuma ka fahimci ilimin akan fassara shi da hikima misali walqad atayna luqmanal hikmata anashkuru li walqad atayna hikmata anashkuru lillah Allah ta'ala ce hakika mun bawa luqmana hikima kenan wannan wa'azin da ya madansa ya gaya masa wasu dokoki na zaman duniya tun daga haƙƙin Allah haƙƙin iyaye haƙƙin jama'a har zuwa ƙarshe ya wa'azi sallah zakka yadda ake tafiya gabaki ɗaya waɗannan ɗabi'u da suluki da aqida da ibada da mu'amala da suluki da ya koya madansa gaba ɗaya waɗannan abun an kira su hikima to kaga ashe kenan ilimi da fahimtar ilimin yana daukan hikima sannan wasu lokutan hikima takan zo da ma'ana annabta faqad atayna ala ibrahima alkitaba wal hikmata wa ataynahum mulkan azima ga anan hikima tana daukan ma'anan wato annabta da aka basu ko kuma aka abin din su to malamai sun fassara mana yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan kathira wajen menene hikiman nan akwai fassara wajen 11 daga ciki akwai shi aka rawaito daga Abdurrahman bin Zaid a cikin tafsirin Ibn Jawzi to al-hikmatu hiya al-aqalu fi ad-din abin da ake kira hikima wato ka zama a cikin addini kana hankalta kana da hankali na gane addini kana yin addinin ka da hankali kana yin sa da basira to wannan ana kiran sa hikima kenan wanda Allah ta'ala ya bashi addini kuma yasa ya gane addinin kuma yake aiki da addinin wannan ya samu hikima sannan ma'ana ta biyu hikima ta kanzo da wani al-isaba fil qawli wal fi'l idan dai zaka yi maganar da ta dace zaka yi aikin da ya dace to wannan maganar da ta dace a san da ta dace da kuma aiki a lokacin da ya dace to wannan ana kiran sa hikima shi yasa yadda zaka yi magana da mutanen birni da na kauye yana da bambanci yadda zaka yi magana da samari da bambanci da tsofaffi yadda zaka yi magana da yara da bambanci da manya yadda zaka yi magana da muta da masu ilimin zamani yana da bambanci da wanda ba su da shi da ƴan birni da ƴan kauye da na kusa da na nesa da masu saurin fahimta da masu saurin fahimta yana bambanta in ka dauko maganar primary kana wa ƴan jami'a ko dauko maganar ƴan jami'a kana ma ƴan primary ko ka dauko maganar ƴan secondary kana yi wa ƴan primary ko ka dauko maganar ƴan secondary karama kana yi wa ƴan babba to zaka ga cewa karatun baya tafiya daidai duk da karatu kake bayarwa amma kana ba da shi ga wanda kwakwalwarsa bata kai ya gane ba shi yasa aka kasa cewa akwai 6 akwai 33 akwai 4 matakin karshe shine ka je jami'a matakin farko ka je primary to in ka je primary ai karatu ake baka da malami da aji da dalibai in ka je secondary karama ma malami ne da aji da tattafai da malamai in ka je secondary babba ma haka in ka je jami'a ma haka to amma yanzu sai aka dauko professor dake koyarwa a jami'a aka ce dauko littafin da kake koyo ɗan jami'a je kaka koyarwa ɗan primary school wannan karatu ya zo ya ta zuba karatu ɗan primary suna kallon sa yana kun gane an gane do you understand suna yes sir shi a gurin sa karatu yake bayarwa amma waɗanda yake ba karatun kwakwalansu ba su kai ƙarfin da za su gane me ake cewa dan ba abu matakai an kai su can ba yanzu akwai karatun da zaka ga na ƴan jami'a ne sai ka ji dan primary ya shiga akwai na ƴan primary kuma ka ga dan jami'a ya shiga saboda karatu yanzu diya rike ce amma gane matakan ilimin ma duk an riga an dakatar da su shi yasa yace dacewa a cikin fada da aiki daga mujahid yace hi ne shi hikima sana Ibrahim an-Naka'i ya fassara hikima da cewa huwal faham duk magana da aka fada ka fahimta domin Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin yana cewa rigimar duniya ta taso ne akan abu uku qillatul ilmi aw qillatul fahmi aw su'ul qasadi duk da kaga ana rigima ka sa ta a skeli ɗayan ukun nan zaka gano dalilin ta ko qillatul ilmi ɗayan ba shi da ilimin abin sosai akwai karancin ilimi a cikin mutum biyu da suke tattaunawa to wannan karancin ilimin ya haifar da matsala ko na biyu qillatul fahmi akwai karancin fahimta a tsakanin ɗaya biyu masu tattaunawa ko kuma su'ul qasadi ɗaya daga ciki manufarsa ba ta da kyau mummunan manufa gare shi to wannan baya fita duk wani abin da kaga ba a fahimci juna ba to ɗayan ukun nan ne ya kawo shi ko karancin ilimi ko karancin fahimta ko kuma mummunan manufa sannan daga Abdullahi dan Abbas da Suddi sun fassara hikima da cewa shike annabta shine daga daga cikin fassarorin da aka yi mata daga Qatada kuma ya fassara hikima cewa shine ilmul Qur'an ka gane Qur'ani nasikhuhu wa mansukhuhu muhkamuhu mutashabi ka gane alqur'ani da ilimin mukansa to wannan shine ainin hikima daga Rabi'u bin Khaisam kuma ya fassara hikima da cewa shine alkhashyat kawai ka zama mai tsoron Allah mai bin dokokin Allah mai girmama Allah mai san Allah mai girmama Allah mai kwadai rahmar Allah mai tsoron azabar Allah mai bin dokar Allah yi nayi bari na bari mai godiya akan ni'imar Allah mai hakuri da jarabawa Allah mai tuba in ya aikata laifi waɗannan abun goma in ka hada su ka zama mai khashiya hikima sannan kuma ka zama mai hikima sannan hikima shine ma'rifatud din al-ma'rifatu bid-din wal-fiqh wato ya zama kana da sani da addini kuma kana da fahimtar sa wannan fassara daga Ibn Wahhab daga Imam Malik sannan wani da ya tashi fassara ta tara cewa hikima shine alwara ufiddi ka zama mai tsantsa ne ka dinga taka tsantsan a cikin maganarka da aikinka ka dinga taka tsantsan to kana da hikima dan mai taka tsantsan ba a fiye kama shi da laifi ba dan bai fada ba sai da yayi tunani bai aikata ba sai da ya lissafa wani sarki ne ya kirawo masu hikima ya tara su yace an ce duk kuna da hikima idan Allah ina so a rubuta min jumla daya wanda idan mai bakin ciki ya karanta ta zai ji dadi idan mai farin ciki ya karanta ta zai ji bakin ciki kalma daya kal jumla daya kawai nake so a rubuta sai wani yace aya mai sauki ne kawo takarda da ya kawo takarda sai yace hazal waqatu yamdi wannan lokacin zai wuce ce to wannan jumlar duk wanda yake cikin dadi ya karanta ta zai ji ba dadi duk wanda yake cikin wahala in ya karanta ta zai ji dadi kaga hikima da basira kana cikin wahala sai aka rubuta maka wannan lokacin zai wuce me zaka ji a ranka kana cikin ganiyar mulki kana cikin ganiyar kudi sau ne rubuta maka wannan lokacin zai wuce zaka ce hasada kake mu ya san zai wuce amma baya so a fada to kaga wannan kalmar ba ta da dadin fada ga mai jin dadi amma tana da dadin fada ga wanda yake cikin wahala cewa duk wahala ka hakuri lokacin zai wuce duk dadi kai hakuri dadin zai wuce to wannan jumla ce kwaya daya amma za ta farantawa wani za ta bakantawa wani saka akai cikin ma'anar hikima akwai ilimi da aiki da shi kuma shine ma mafi girman fassara da aka ba hikima kowanne ilimi ya aiki da shi shi yasa kuka ga ai a Najeriya mafi yawan mu ba mu da hikima ma'ana an zo da ilimin noma ana koyawa a jami'a amma gonakin mu sun bushe kamata ya ce wannan department din na agri a dauko shi a mai da shi gona a tsakiyar gona ya kamata a department din da ka fito kafin ka shigo ko ta ina sai ka ga eka 700 ko eka 1000 a tsakiyar gona ya kamata da an gama kawai a mika ma fatanya amma sai ka ga mutum ya zama doctor ko degree ɗaya ko na biyu ko na hudu watakila ba bai san hanyar gona ba na'am kaga hikima shine wanda ya iya ya karanta agriculture to kamata ya a ce kuma a ganshi da arzikin noma da dabarar noma da hikimomin noma na zamani abinci ya ƙara samuwa saboda ana da ƙwararru a wannan fannin wanda suka karanta tattalin arziki kamata ya a ce su suke ƙwararrun da za a saka a wajen fito da yadda arzikin mu zai ƙara burin ƙasa wanda suka karanta harkar tsaro a sa su a hanyar da za su inganta tsaro to ana ta karanta tsaro a jami'a ana ta digiri ana PhD akan harkar security amma kuma a ƙasa babu security ana ta karanta harkar wato me ake kiranta harkar noma amma a ƙasa babu ba noman ana ta karanta harkar tattalin arziki a ƙasa babu ana ta karanta harkar tsaro a ƙasa ba tsaron to kaga hikima shine in an karanta abu an gane a zo kuma a aikata shi to an yi hikima kenan aiki da ilimi ko ma wani ilimi ne aka yi aiki da shi to an yi hikima ma'ana an yi amfani da abin da aka sani an saka shi inda ya dace to wannan shine fassarori da aka hakaito daga wasu malamai sun fassara wannan hikima da ake nufin yu'til hikmata man yashau Allah yana ba da hikima ga wanda ya ga dama jinginawa Allah ganin dama ashe zai iya ba musulmi zai iya ba wanda ba musulmi ba zai iya ba da zai iya ba wa uba zai iya ba wa mace zai iya ba wa namiji zai iya ba wa babba zai iya ba wa karami saboda kyauta ce daga Allah yu'ti kaga wannan aiki ne na Allah sifa ce fi'iliya Allah ta'ala yana aikata haka kuma manya sha'u in yi abin akwai mashi'a a ciki akwai mashi'a daban mahabba daban ita mashi'a tana nufin musulmi zai samu wanda ba musulmi ba zai samu shi yasa al-hikmatu dallatul mu'min wannan ba hadisi bane amma magana ce mai dimbin hikima hikima bataccen abin ka ne in ka ganshi a hannun kowa sai ka dauka ba laifi ka tafi cana ka je ka koyo yadda ake sarrafa kwamfuta ko yadda ake sarrafa inji ko yadda ake gyaran kaza ka zo ka bude kana yi ba laifi ka tafi Japan ka je ka koyo wata dabara ko wata fasaha ko wani hikima ka zo ka koyar ba laifi ka shiga kowace ƙasa a duniya tare da addininka da al'adarka suna nan amanna da kai dan wata kilan addinin su zaka dauko ruwa ba mai daka dawo ba in al'adar su zaka dauko ba za mu yadda ka dawo ba amma da zaka dauko fasahar su yadda suke kere-kere yadda suka inganta duniyar su to kaga wannan zaka zo ka amfani jama'a ka da ita akwai wata magana da ake jingina ta ga hadisi amma ba hadisi bace hikima ce kai aiki dan a duniyar ka kamar ba zaka mutu ba kai aiki a lahirka kamar zaka mutu yanzu wannan hikima ce sosai ana nufin ka dage ka nemi duniya da kyau kuma ka nemi lahira da kyau a tafi gona ai kiyo ai noma a kafa kamfaninnuka kanana da manya a tashi ai aiki in an kira sallah kuma a ji ai sallah da an ce Allahu akbar sai mu aje kayan aiki mu shiga masallaci kaga mun yi aiki dan lahira mu kamar zamu mutu kuma mun tafi gona kamar zamu dawama yau wato a hada duniya kenan a hada da lahira sahabbai sun yi wannan dabarar sai kaga sahabi yana son ya zauna a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana son ya zauna a rumfarsa a raba masa hankali ga ilimi ana zazzagawa a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama ga kuma kasuwa ana zazzago kudi sai ya ce kai makoci nazo mu hade rumfan mu kai ka zauna mana a kasuwar ni kuma in tafi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama ka nemo mana kudi a kasuwa ni kuma nemo mana karatu da yamma sai mu hadu sai ka gaya min nawa aka samu a kasuwa ni kuma gaya maka nawa aka samu a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama na ilimi gobe sai ai canji kai sai ka tafi
makaranta
ni kuma in tafi
rumfan kasuwa
ni fita rumfan kasuwa abinda na samu da abinda ka samu sai mu meeting point yau me akai ai wani yazo ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi amsa kaza jibril yazo ya saukar da aya kaza kaga duk ilimin ranar bai wuce ni ba sannan kuma duk abinda aka samu na albarka kasuwa shi ma bai wuce ni ba mallan ka taba jin mutanen da suke da fasaha da hikima irin sahabbai duniyar basu batta ta tafi ba lahira basu batta ta tafi to wannan shine wato hikima wasu kan ce ita kalmar hikima dama asali daga wata yar sarka ce ko wani dan awarware ne da ake sawa mai suna barima wanda ake sa a hancin dabba idan ana son ta tsaya sai a ja shi da ake cewa raƙumi da akala da abin da kake son ka tsaye da shi sai ka ja sai zama kamar burki ka ja masa burki to wannan shine hikima abinda zai ja maka burki ya sa duk abin da zaka yi ka yi shi da taka tsantsan to shine asalin kalmar hikima da hukumu daga wancan gurin aka tsago ta wadaka suka ce hikima shine abin da zai hana ka wani aikata wani abu kamar yadda yake hana dabba tafiya ya hana ka zalunci ya kuma sa ka kai abin da ya dace daga ciki akwai waɗanda suka fassara hikima a cikin littafan su na zamani an yi littafai daban-daban wani yake cewa al-hikmatu ma'rifatul haqq wal amalu bihi sanin gaskiya da kuma aiki da gaskiyar wani yake al-isaba fil qawli wal amal dacewa a faɗa da aiki wani yake darbun ne min al-ilmi yamna'u min rukubil batil wani ilimi ne Allah yake baka wanda zai kare ka daga hawa dokin san rai da san zuciya ko kuma wato khuruju nafsil insan ila kamali hal mumkin fitar ran mutum ma'ana mutum ya fito da baiwarsa da basirarsa zuwa ga abin da zai sa shi ya zama ya samu kamala ta magana da kamala ta aiki wasu kace kuma al ulumun nafi'atu duk wani ilimi mai amfani ka sa shi a cikin hikima wal ma'arifu sa'iba da duk wani sani wanda ya dace wal uqulul musaddada da duk wasu hankula da suke tafiya akan dacewa wal albabur razina da kuma wasu hankula masu hangen nesa wa isabatu sawab fil aqwali wal af'ali da kuma dacewa da abin da aka aikata aiki ya dace da magana magana ta dace da aiki 100%. Wasu ka fassara al qasd wal i'tidal shine a tafi tsaka tsaki a daidaita komai wa idrakul ilal a gane hikimar komai da abin da yasa ake ci a yi shi wal gayat abinda malamai suke kira wato al ilal wal gayat ko al asbab wal gayat al asbab al gayat akwai asbab akwai gayat sababi da kuma inda zaka al wasa'il laha ahkamul maqasis wannan yana cikin hikima wasu kace kuma wato basira al mustanira ce Allah ya baka basira mai haske mai dogon tunani da dogon lissafi da tsari zama a rayuwarka kana da tsari ba kana tafiya ne awan igiya ba ina zaka baka sani ba daga ina kake ina baka sani ba ina plan ɗinka karamin plan long term plan short term plan medium term plan baka da tsari da dogon zango tsarinka mai dogon zango babu mai gajeren zango babu mai matsakaicin zango babu wai kai me kake so ka zama nan da shekara 10 baka da wani rubutaccen shekara 5 fa me plan ɗinka na shekara 5 babu akan ka akan yayanka akan makarantarka akan gonarka akan kasuwarka akan aikinka duk baka yi tsarin koi ba sai abin da Allah ya kawo wannan ba basira a ciki ba hikima wasu kuma sun fassara cewa fi'il ma yanbagi alal wajhi allazi yanbagi fil waqti allazi yanbagi wannan ma fassara ta yi kyau cewa aikata abin da ya dace ta fuskar da ya dace a lokacin da ya dace wasu ka dunkule gaba ɗaya suka ce duk waɗannan abubuwan da aka faɗa hikima ne sai dai kowa da irin tasa hikimar da Allah ya bashi wa man yu'tal hikimata faqad utiya khairan khairan kuma Allah ya ce kathiran a ce hikima tana gyara duniya hikima tana gyara lahira hikima ta kan sa ba za ka yi abin da za ka cutu ba ko ba za ka yi abin da za ka cuci wani ba hikima ta kan sa ka ba da haƙƙin Allah a sanda Allah ya nemi ka ba shi haƙƙin ka ba da haƙƙin waɗanda suke da haƙƙi a kanka kuma ba tare da kai ka cutar da kanka ba ma'ana ka san haƙƙinka ka san haƙƙin Allah ka san haƙƙin iyayenka da sauran waɗanda suke da haƙƙi a kanka kuma kana kokari kowa ka sauke haƙƙinsa daidai gwargwado da haka ita wannan wato shine ma'anan wato hikima a cikin waɗannan abubuwa wasu malamai kuma suka ƙara da cewa a wajen musulmi hikima a wannan zamanin shine ka samu sawabit akwai abin da ke kira as-sawabit abinda kaka kuskura ka canza su duk wani karatu da wani ilimi da zakai da wani bincike kada ya shafi waɗannan abubuwan guda takwas duk wani karatu da wani malami zai da wani bincike da za a yi binciken ya zama kai ya shafi waɗannan abubuwan guda takwas na farko tauhidinka da imaninka da aqidarka ingantacciya kada ka bari wani ya karatu ya gano maka Allah babu shi ko ya maka karatu ya gano ba sai an bauta Allah ba ko ya maka karatu ya gano maka ba lahira ka aje wannan karatun kawai kowa yayi shi dai ya tafi ya karatunsa amma mu ba za mu sauka daga kan tauhidi ba ba za mu sauka daga kan imani ba ba za mu sauka daga kan aqida sahiha ba wannan shine abu na farko da baya karɓar canji ba wani karatu duk binciken da saboda abinda muke aikatawa kala biyu ne akwai ibadar da Allah ya sa mata lokaci akwai ibadar da Allah bai sa mata lokaci ba yanzu imani yaushe ake farawa yaushe ake karewa na'am amma sallah fa tana da lokacin farawa da lokacin karewa amma imani shi bai da lokaci kawai kai imani ka rayu akan imani ka mutu akan imani ka shiga aljanna duk da imaninka dogaro da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingatattu wajen kafa hujja a cikin addini wannan ba ka karɓar canji don in babu rayuwa annabi to ba za a gane qur'ani ba saboda haka wannan shi ma duk karatun da za a yi da binciken da za a yi da nazarin da za a yi kada ka karɓi canji akan wannan sai dai ka saurara ka karkade kunnuwanka kai tafiya ka kawai sannan na uku addinu kamilun la yaqbalu al-ihdas ka yadda cewa addini cikakke ne baya karɓar ƙari duk wani ƙari da za a kawo da sunan addini a saka shi a addini ka sa kafa ka bal da shi ya fita waje addini cikakke ne Imam Malik yace duk wanda yace za a ƙara wani abu da sunan ibada a cikin addini to yana tuhuma cewa addini bai cika ba wannan kakkai wasa da wannan wannan baya karɓar bincike kan ma ka tattauna da wannan kan ma ka tattauna da kowa akan wannan addini ya cika ko bai cika ba wannan ba matsala ce da za a zauna a yi nakashi kai a gurinka ya cika wani ne yazo yace Imam Malik mu tattauna mu yi muƙabala sai Imam Malik yace akan me za mu muƙabala akan kai abinda kai da shi ko akan ni abinda na yadda da shi sai ce to shikenan yanzu kai ka yadda da wani abu ni na yadda da wani abu in za mu mukabala sai mukabala ta nuna naka ne gaskiya zan sauka daga nan koma naka sai mukabala ta nuna naka ne gaskiya zan sauka daga kan nawan koma naka ice to shikenan sai na koma kan naka saboda karin jaye na mukabala sai muka je muka sake wani mukabala shi ma irin jaye ne sai mu koma kan wancan shi ma gobe ma muka je da wancan irin jaye duk sanda aka irin jaye ka mukabala ya nuna baka da gaskiya ice to ajini na ni na yadda da shi na gamsu da shi 100% bana bukatar mu tattauna da wani akan sa kai da naka kake shakka ka tafi kai ta mukabala da shi in wani ya kada kai sai ka koma nasa in ka kada shi ya koma naka shi yasa ice duk mutumin da yake yawan shiga mas'alolin rikici za ka kullun yana canza ra'ayi yau yana kan wancan gobe yana kan wancan amma tunda ka yadda cewa Allah ɗaya ne ba shi famuta suka sai shi to ka tsaya akan wannan annabi Muhammadu manzon Allah ne tsaya anan wannan baya bukatar sunnar manzon Allah ingantacciya ko mutawatira ce ko ba mutawatira in dai ta inganta manzon Allah kai hujja ce addini ba ma bukatar mu tattauna da kowa akan wannan addinin Allah cikakke ne baya bukatar ƙari bazan yi mukabala da kai akan zai karbi ƙari ko ba zai karbi ƙari ba ni a guri na baya karbi ƙari in kana karbi ƙari a gurin ka je ka kai mai ƙarin kafirai waɗanda suke kan kafirci a guri na batattu ne kuma in sun mutu a kafirci wuta za su shiga ba wanda zai zo mu tattauna da shi ya ce min a'a ai an gano kafircin nan ma akwai mai kyau akwai mara kyau ko kuma a'a da addininka da nasa za a iya samun wata gada ka ɗebo wani daga cikin naka ya ɗebo wani daga cikin nasa ku samu mahaɗa a'a kakka yadda da wannan me ake kiransa
compromise
interfaith ko ma me za ka kakka yadda da wannan yawwa a gurinka kahuri ne musulmi ne saboda haka babu yadda za a wanke mana kafirci mu daina ganin kafirci da kazanta har abada kafirci kazanta ne kuma wanda ya mutu yana yi ya mutu dan wuta ne har abada sannan na gaba shine G da B ga shugaba musulmi abinda bai sabu saban Allah ba wannan addinin Allah ne as-sam'u wa ta'a malami Umar bi ma'asiyati fa iza umira bi ma'asiyati fala sam'a wala ta'a to wannan shi ma baya karban jidali sannan abinda akai ijma'i a kansa ka tsaya a kansa indai an ce maka an yi ijma'i to kakkake ta ijma'in malamai wannan mas'alar ijma'i in ta tabbata an yi ijma'i akan mas'ala kada ka yadda ku tattauna wani da ita ce ku tattauna wani da shi akan wannan ko karba ko ajewa sannan addinin Allah ilimin addini ne ba a karbar ilimin addini sai daga wanda aka yadda da addininsa don haka kakka yadda wanda baka yadda da addininsa ba ma ya koyar da kai duk wanda baka yadda da addininsa ba ko a social media ka ganshi wuce shafinsa tsayawa ka saurari wanda ma baka yadda da addininsa ba saboda addininka shine jarinka addininka shine za ka yi maka hisabi da shi bai kamata ka je ka koyi addini a gurin wanda shi kansa bai da addinin ba ko kuma addininsa yana rawa dan mai rawan zai koya ma kaga wanda ya koya maka addini mai rawa mara tabbas to ya cutar da kai dan haka ilimin addini ne ba a karbasa sai wanda aka yadda da addininsa sannan duk magana da za a kan yancin dan adam ko darajar dan adam kada a shiga haƙƙin Allah duk wani yanci da za a baka a ce a cikin yancin ka zagi Allah ko ka zagi Qur'ani ko ka zagi annabi ko ka zagi musulunci ko ka zagi sahabbai ko ka zagi ahlul baiti ko ka zagi malamai ko ka zagi shugabannin musulmi wannan ba yanci bane a musulunci ba a ba mutum yanci ya kashe wani ko ya ci mutuncin wani ko ya ci dukiyar wani ko a baka yanci kai abinda zai fitar da hankalinka ko ya zubar da mutuncinka waɗannan abubuwan guda biyar ba a ba mutum yanci ya taka su ba a taka addini da sunan yanci ba a taka dukiyar mutane da sunan yanci ba a taka rayukan mutane da sunan yanci ba a taka mutuncin mutane da sunan yanci ba a taka nasabar mutane da mutuncinsu da sunan yanci waɗannan abubuwan yanci ba zai baka dama ka taɓa su Bila ka kada wani ya ce muna da ƴancin, wani ya ce yana da ƴancin ya zagi Allah ko ya zagi musulunci. In kai kana da ƴancin ka zagi musulunci, to lalle wani ku zai tura ka lahira ai maka hisabi a can. Yawa. To wannan shine a takaice wato abinda ya faɗi ma'anar hikima. Sai kuma fa'idodin da ke karkashin wannan aya akwai fa'idoji guda 11 da zamu koya. Na farko shine tabbatar da ayyuka da suka shafi mashi'a ga Allah. Shine muka ce yu'ti bayarwa. Wannan bayarwa aiki ne na Allah. Ko? Kenan Allah yana bayarwa. Sai musaran ya bamu. Allah ka bamu, ka bamu, ka bamu ba iyaka. Sannan Allah yana bada wani abu kuma Allah ya kira abun alheri. Waman yu'tal hikmata faqad utiya khairan katira. To Allah ka bamu hikima ta zai mana alheri mai yawa. Wannan cikin as-sifatul fi'liya. Sannan na biyu tabbatar da cewa shari'a da ilimi daga cikin falalar Allah ake samun su. Domin babban fassarar da aka wa hikima shine samun ilimi mai inganci da kuma shari'a. Kenan Allah ta'ala shi yake bada shari'a. Mai neman shari'a ya neme ta a gurin Allah. Sannan tabbatar wa Allah mashi'a mas'ala ta uku cewa Allah ta'ala yana ganin dama wa ma tasha'una illa jingana wa Allah hikima da dangana mutum hikima tana da bambanci hikimar Allah ta'ala daban hikimar dan adam daban koda sun yi tarayya a suna to siffar Allah bace kama da siffar mutum ba siffar mutum bace kama da siffar Allah ba kamar da suka bambanta a zati suka bambanta a suna suka bambanta a aiki suka bambanta a samuwa sannan na biyar alfahari ne mai girma daraja ce mai girma Allah ya baka hikima sannan na shida wajabcin godiya ga wanda Allah ya masa wata ni'ima duk wanda Allah ya masa wata ni'ima to ya gode sannan ni'ima bata shafi sai kuɗi ko mulki ba a basira da Allah zai baka da ƙwazo wajen sanin abin da ya kamata ko a duniya ko a lahira wannan yana cikin abin da zaka wa Allah godiya akai sannan na bakwai hanyoyin iswa zuwa ga hikima suna da yawa shi yasa Allah ya kira shi khairan kafira ashe wannan fassara da muka kawo wajen guda 11 akan ma'anar hikima ba iya ita kanta ce hikima ba akwai wasu hikimomin ma da Allah ya boye duk abinda zai amfane ka a duniya ya amfane ka a lahira ko ya amfani wanin ka a duniya ma dai biyu ne daga duniya sai ina sai lahira ashe ba za ka cutar da duniyar ka dan lahirar ka ba ba za ka cutar da lahirar ka dan duniyar ka ba daga cikin haka hikima ta koya maka cewa kada ka rena aikin kirki komai kankantan sa domin zai iya zama dalilin tsiranka kada ka rena aikin sabo komai kankantan sa domin zai iya zama dalilin wato halakarka sannan wato na takwas baiwar Allah ce akan bayinsa wanda ya ga dama ya bashi hikima da haka Allah ka bamu hikima sannan kuma ni mas'ala ta tara Allah ya ga mana muhimmancin hankali da yace wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu masu tintintini sai masu hankali ashe hankali idan bai nuna maka Allah ba to lalle baka da hankali baka da hankali akwai al-aqalu aqalani matbu'un wa masmu shi sa aka ce hada hankali da shari'a shi yake sa dan adam ya tsira in kana son ka gane haka shine da hasken ido da hasken fitila yanzu da fitila ta mutu ai gudun nan yayi duhu duk da idan mu yana da me yana da haske idan kuma mutum idan sa ya makance ko an kuna fitilan nan gaba ɗaya ba zai gani ba saboda ba hasken ido ashe an sai an hada me hasken ido da hasken fitila to hasken fitila shine hasken shari'a hasken ido shine hasken hankali shi yasa ake gabatar da shari'a akan hankali kuma in baka da hankali sai a dauke ma shari'a mukallaf shine al-aqilul baligh wanda bashi da hankali akwai shari'a kan mahaukaci to shi yasa an-naql muqaddamun ala al-aql sannan la ta'arud bayna an-naql wal aql babu cin karo tsakanin hankali da nassi duk wanda yace hankali ya saba wa nassi to akwai dayan biyu ko dai hankalin bai hankalta ba ko nassin bai inganta ba amma al-aql salim wan nass sahih la yakhtalifani abadan wala yatanadahani wala yakhtalifani wala yata'aradani nassi ingatacce da hankali lafiyayye ba sa cin karo idan kaga sun ci karo ta a tuhumu daya ko dai hankalin naka kai ba mai hankali bane shi yasa kake ganin wannan nassin bai dace ba, ko kuma ainihin nassin shi ba ingantacce bane, bincike ya nuna ba ingantacce bane, amma in nassin ya inganta to lalle hankali zai tabbatar da abin da ke cikin sa daidai ne. To shi yasa waɗannan abubuwa guda biyu, akwai littafi da aka wallafa mujalladi 11 sunansa Dar'ut Ta'arud Bainal Aqal Wan Naqal. Wata ran na taɓa yin me ake kiransa, ko ganganci ne ko kuma na ɗauko wannan littafin ina son karanta. Da na ɗau mujalladin farko sai da nai shafi 100 ban san me ake cewa ba. Shafi 100 nai ban gane ma me nake yi, kawai larabcin nake ganewa, amma me a gudun ma me ma ake so a ce ba ma na ganewa. Ace oh ikon Allah. Sunansa tunkuɗe cin karo tsakanin hankali da nas, mujalladi 11 ne. To ne na tafi har na kusa shafi 50 na gaba, shafi 100 na gaba ma na ganewa. Nace to da ba wannan yake cewa mai hankali da mai nassi ka kiyaye su. Kuma wanda ya rubuta littafin nan kun san wa, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Sai da nazo ina wannan tunanin, sai naji Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin ya faɗi irin abin da na faɗa. Yace shi ma a farkon dalibta da ya dau wannan littafin yana karantawa, sai da ya karanta mujalladi 2-3 bai gane me yake cewa ba. Saboda zurfin maganganun da aka yi a cikin littafin, yana buƙatar sai ka karanto wasu muqaddimomi da yawa sun fara washe maka kwakwalwa kafin ka gane me ake nufi. Sai da kaji ana cewa in babba ya shiga cikin karami, in karamin ya juya, to wannan ba su ci karo ba, ai kamar haske ne da duhu, za a iya samun haske akan duhu, ko ku haske yana korar duhu, ko ku haske za su haɗu da duhu. Mutum dabba ne ko ku dabba ce mutum, mutum yana cikin dabba ko dabba tana cikin mutum? In ka ce dabba mutum ya shiga, ko ku in ka ce mutum dabba ta shiga? Ko ku mutum zai iya shiga ta shashin dabba ya fita ta shashin da ba dabba ba? Idan ka ce dutse da ƙarfe, akwai karo tsakaninsu? Dutse zai iya zama ƙarfe ko ƙarfe zai iya zama dutse? In an kwankwasa dutse da ƙarfe, maddarsu daban-daban, za su iya cin karo ko za su iya haɗuwa a guri ɗaya? Idan Allah wannan maganar ba ƙarar ka je karanta Ƙur'ani ba. Saboda masu hankalin ake magana da su, waɗanda suka ce hankali ya fi nassi, su ake maraji a littafin. To shi ne ake son a ba su misali, a cikin hankalin ma za a nuna musu ba su da hankali. A cikin nassin kuma za a gaya musu ba su gane Ƙur'ani ba. So da duk mutumin da bai ɗauki Ƙur'ani, wani fa yana tilawar izu 20 kullum, kuma tilawar izu 20 ɗin yana gane kowace kalma cikin Al-Ƙur'ani. Sun Ƙur'anin ya zama jikinsu. Da haka ba kama mai da Ƙur'ani ya zama jikinka ba, Ƙur'ani bai zama ruwa a kan harshenka ba, ba ka karanta shi ƙira'atu tadabbur. To yaushe za ka zo ka ce an samu wani abu ya ci karo da nassi? To da aka kaga sai a tuhumi hankalinka a ce kai mahaukaci ne daga cikin mahaukata. Shi kuma haukan nan dama dangi ne, aljununu bunun. Shi ma haukan ba wa iri ɗaya ba ne. Akwai mahaukacin da zai sa riga ta masa kyau, amma kuma mahaukaci ne. Wallahi za ka iya karatu har ka gama, har ka zama babban mutum, kuma kana nan da ɗan nau'inka na hauka. Sannan wannan ya nuna mana falalar cewa tunawa da hankaltar lahira shi ya fi komai amfani a wajen mutum. Duk mutumin da ya gama rayuwarsa bai san waye shi ba, waye yi shi ba, me yasa yi shi ba, a ina yake, me yake, ina za shi, me zai faru. Ka rufe idonka da daddare kai wa kanka wannan tambayar: ni wane ne? Wane ne ya yi ni? Me yasa ya yi ni? A ina nake? Me nake yi? Ina za ni daga nan? Me zai faru? Wani masani da ya tashi ya rikice ya ce wai shi bai gane wannan, ba shi da amsa wannan tambayar. Ya ce ji'itu. Na zo. Min aina ji'itu? Daga ina nake? Ila aina? Ya ce la adari. Fakultu limaza la adari, fakultu la adari. Lastu adari. Ban sani ba, sai na tambayi ban sani ba, to me yasa ban sani ba? Ita ma tace ita ma bata sani ba. Wai ce kawai ya gan shi a duniya. Daga ina yake, ina za shi, waye shi, me yasa aka yi shi bai sani ba? Mu ko muna da amsa. Waye yi ka? Allah. Me yasa ya yi ka? Dan ka bauta masa. Kai waye? Mutum ne. aina kake a duniya me aka saka bauta ina zaka lahira me zai faru wuta ko aljanna ba me wannan amsa sai musulmi don da ba musulmi zaka ga bai da wannan amsar in kace daga ina ke sai ce daga buri burin kuma daga ina burin daga ina sai ya maka shiru dan da ya ce burin daga kaza sai mu ce shi kuma to abinda burin yazo daga gare shi ma daga ina yake daga nan sai ka rikita shi to Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskuren harshe ko muka yi rashin sani Allah ya yafe mana muna roƙon Allah ta'ala ya shiga lamarin mu to kamar yadda ake gani dai insha Allah zan yi tafiya gobe Dr. Muhammad Lawan zai ci gaba da tafsiri abinda muka karanta a tsawon wannan lokaci insha Allah muna fata zan je kasa mai tsarki insha Allah ta'ala muna fata abinda muka karanta daidai na waɗannan kwanaki 15 Allah ya karba inda muka yi kuskure ko muka yi tuntuɓa harshe ko muka yi ba daidai ba Allah ya yafe mana kuma kofa bude take wanda ya ji wani kuskure ko tuntuɓa harshe akwai wayan mu akwai lambar mu ko ya kira ni ko ya kira waɗanda muke tare da su ya ce a karatu kaza ko a guri kaza ko a yanayi kaza abinda aka faɗa ba haka yake ba to insha Allah mun muka gano ba hakan bane za mu ga yawa jama'a cewa mun gano kuskure a karatu na kaza mai lamba kaza kuma an gyara mu a gurin mu gyara kuskure ba faduwa bane karbar gyara ba faduwa bane gane cewa kaza da kafacinta ba haka bane wannan ba zai rage darajarka ta komai ba an tambaye ka abinda baka sani ba kace baka sani ba wannan ba zai rage darajarka ba in kai kuskure ka gyara wannan ba zai rage darajarka ba shi yake nuna ma mutun ya san abinda yake yi malam mai tambaya tana cewa shekarun ta 16 ne amma har yanzu bata fara ganin jinin al'ada ba shine take tambayar ko azumi ya wajaba akanta ai dama alamomin balaga ga mace ko namiji ana kirga su ko da shekaru ko da jinin al'ada ko da balaga ko da mafarki saboda haka tunda ke biki fara jinin al'ada ba to sai ai amfani da shekaru da kin kai shekara 15 kawai ki fara azumi ko da biki fara jinin al'ada ba dan ta ayyewa ki kai 40 ma biki fara ba akwai wadanda ba sa farawa da wuri akwai wanda an samu su a cikin wato tarihi ko a cikin yanayi na mata kuma akwai buƙatar ki je asibiti don wata kila akwai wata matsala da za a iya bincikawa a ga me yasa biki fara al'ada ba hakkin kai 15 shin wannan normal ne mace ta kai 15 bata fara al'ada ba ba wata matsala inda matsala a nemi ƙwararru za su gaya miki in ba matsala sai ki ci gaba da rayuwarki amma ta bangaren addini da sallah da azumi da sauran ibadu duka sun hau kanki da zarar kin kai shekara 15 ko da biki mafarki ba ko da ko biki ga jinin al'ada ba mallan naji ana cewa mai al'ada in za ta yi wankan daukewa jini wai sai ta yi tsifa to tsifa shi abinda ake so shine a wajen wanka ana son ta amimul jasadi bil mai wanni yatu ana son jiki ya game ruwa ya game jiki baki daya idan wannan tsifa za ta sa wato ko za ta hana ruwa shiga sai ayi idan tsifa ba za ta hana ruwa shiga ba ma'ana akwai wacce lallabin ta bai karfin da in an zuba ruwa ba zai ratsa ba to shikenan wannan kaga ba ta da buƙatar sai ta warware da kitsan ta wacce kuma ya zama cewa kitsan ya riga yayi ƙarfi sosai ko an rufe shi da wasu robobi waɗanda ruwa ba zai shiga ba shi kuma ana so babba daga cikin sharadin wanka abu biyu ne ta amimul jasadi bin ma'i wanni yatu ko ina ruwa ya taba a jikinka sannan kai niyya to kaga ai ruwa idan wani guri ruwa bai taba ba an samu me an samu lum'a aka to samun lum'a aka ya sa wanka ya cika wanka bai cika ba saboda haka shi yasa zaka ga wasu malamai suka dauki hadisin Ummu Salama sifatawa cewa a warware kitsan wasu kuma su ce a hadisin bai inganta ba sai an warware kitsan ba to kowanne dai abinda za a duba asalin me ake so ai a wankan shine ana son a ga mai jiki da ruwa ya da kuma ganin gashin mata kuma ya bambanta wata gashin ta mai kauri ne wata mai laushi ne wani mai yawa ne wani kadan ne wani an ci kuikuye shi yadda an zuba ruwa ba zai shiga ba bara mahaifiyarmu ta yi rashin lafiyar da ya sa ta sha azumi 28 bata samu lafiya ba har zuwa yau kuma sai gashi Allah ya karɓi ranta yaya matsayin wannan azumin da ta sha muka ɗauki zahirin hadisin Nana Aisha cewa wanda ya mutu ana bin sa azumi waliyansa su yi masa man mata alaihi sawm sama anhu waliyuhu hadisin Bukhari ni wannan hadisin da shi nake ba da fatawa domin shine ba shi da wata mu'arada ka fassara da cewa ana nufin azumin bakance ko azumin kafara ko azumin kaza ai na farillan shine na asali ba yadda zai na farilla ya fita kuma na bakance ya shiga. So da haka asalin annabi ya ce arama azumi yana nufin mai farilla. So da haka wannan baiwa Allah ta mutu akwai azumi a kanta, abinda ya fi sauki ku yi mata azumin nan guda 28, ku waliyanta ku yi mata azumi 28, kamar yadda inda a ce abubuwan da suke karban niyaba a cikin rukunan musulunci biyar, uku suna karban wakilci, biyu ba sa karban wakilci, da imani da sallah ba a wakuwa. Ba za ka ce malam babanmu ya mutu bai imani ba, mu yi imani mu tura masa, ba za ku tura masa ba. Babanmu ya mutu baya sallah, mu taru mu yi masa sallah ta shekarun da ya baya yi mu tura masa, a'a, da sallah da imani in ba kai da kanka ba, ba za a yi maka ba. Amma azumi, babanku ya mutu ana bin sa azumi, sai ku yi masa. Babanku ya mutu bai fitar da zakka ba, sai ku fitar masa. Babanku ya mutu bai je haji ba, sai ku je haji ku yi masa haji. Waɗannan ukun duka suna karɓan niyaba, amma waɗancan biyun muttafaqun alayhi ba sa karɓan niyaba. So da haka kaga muka dau zahirin wancan hadisi wanda kuma shine yafi sauki, to shi ya kamata a je a ku yi mata azumin. Kaga ko sabani aka samu dai, in kun yi azumin, abinda yasa ji harkan mamaci ne na fi daukan ayin, saboda in ba ai ba kuma ya zama bashi ba, fa dainullahi haqu an yuqda. Kara ayin in ana bin sa na farilla, to wannan da kuka zai masa farilla. In ba nauyi akan sa na farilla, to wanda kuka ya zame masa guzurin lahira, da zai zama ya samu karin nafila tunda dai kun yi kun bashi. Yau mun samu mutane biyu sun zo sun karba addinin musulunci da mace da namiji. Akwai Bilesin mai shekara 18 an mai da ita Aisha, akwai Edwan mai shekara 18 ya koma Ibrahim. So muna musu fata alheri, Allah tabbatar da su a musulunci, ko ma'aikatan mu suna nan suna aiki ba dare ba rana, domin ganin an ci gaba da wannan aiki na karbar waɗanda suka zo suka karba addinin musulunci. Muna godiya ga ƴan committee mu da suke aiki ba dare ba rana domin ganin an ci nasarar, domin muna da wajen mutane sama da 20 kenan ko wanda suka karba addinin musulunci a wannan shekara. Akwai kuɗi miliyan 1 daga Professor Isa Ali Fantami Foundation a saka asusun marayu. Muna godiya Professor Isa Ali Fantami da ka bada gudunmawa ta miliyan 1 a saka asusun marayu. Allah ya saka maka da alheri. Akwai 12,000 wani bayan Allah ya bayar, Allah ya biya masa bukatunsa. Akwai 5,000 da wani bayan Allah ya aiko da su, shi ma yana neman a yi masa addu'a, Allah ya biya masa bukata. Akwai 13,390 daga ɗaiɗaiku, Allah ya biya musu bukata. Jiya da na yi magana akan cewa ƴan social media ba a ba su kuɗin data, to shine wani ya turo 100,000 ya ce a ba ƴan social media su sai data su saka a ciki su ci gaba da yaɗa karatuttuka na addini. Kuma gashi ya turo min ma 100,000 ga ta ajihuna. Da haka wani kai da ka turo 100,000, to ka ganta ko ina ba ai shugaban social media ko ba ai shugabanci ba, malam Yushau kai ne da danfarin abin nan. So da haka ga 100,000 wani bayan Allah ya baku, ya ce ku sai data ku ci gaba da yaɗa addinin musulunci, domin kullum ana kawo taimako a siya na marayu na sababbin musulunta, waɗannan su kuma datar da suke sa suke yaɗa addini, ta ina suke samun kuɗin datar? To gashi ya ce a baku 100,000. To gashi nan shugabansu yana cewa Allah ya saka ma da alheri. Sai masu addu'o'i, yau dai kun ga akwai ɗan uwa Dr. Umar Dokaji, Allah ya saka ma da alheri. Mun yi tafiya da shi kwanan nan, tafiya kuma ta yi daɗi, mutumin kirki ne, ya iya tafiya da mutane. Kasa an ce ba ka gane mutum sai a hali uku. Hali na farko ku yi tafiya, in mai fushi ne za ka gane, in mai haƙuri za ka gane, in mai raki ne za ka gane, in mai sauri ne za ka gane, in mara sauri ne za ka gane. Duk a lokacin tafiya halin mutum yana bayyana. To sannan abu na biyu kuma ka bashi ya ko ya baka, kuma za ka gane wani irin siriki ka aba wa ya, ko wani irin siriki ya karɓi yakka. Surukuta tana bayyanar da mutum. Sannan na uku, kuɗi ya shiga tsakaninku. Ka bashi kuɗi ko ya baka kuɗi. In an ƙare lafiya to mutumin kirki. Dan Sayyidina Umar ya ce a nemo min wani in bashi mukami, sai aka je sahun gaba aka ɗauko wani. Ya ce wannan mai ka duba? Ya ce sallah. Ya ce a sallah kansa yake wa. Ka bashi kuɗi kun wanye lafiya? Ya ce a'a. Ya ce ka bashi ya ko ya baka ya ba matsala a surukuta? Da ya ce a'a. Kun yi tafiya da shi kaga halinsa? Ya ce a'a. Ya ce to ai wannan sallah daga gaina ya kansa yake wa. Za ka iya samun wani mai sallah kuma ka bashi kuɗinka ya cinye? Ta saboda haka baka zabo mun wanda zan ba mukami ba, wannan masallaci ne jikka kai ta sallah, Allah ya sa mata albarka ya karba. Yace amma da waɗannan abun uku muke tantance wanda zamu bawa aikin jama'a.
lokacin Sayyidina Umar akai wannan kaga abun yana da nauyi masu addu'o'i ga sunan da yawa muna roƙon Allah ya biya wa kowa buƙatar su ta alheri wasu addu'a suke so ba su da lafiya wasu kuma dan talauci talauci ne suke so ai addu'a Allah ya banka dan da shi tafi da talauci tunda sunan sa ma ba shi da dadin ji wani kuma jarabawa zai wani karatu yake wani jarabawa ya gamu da ita wani gidan haya yake ta fama da shi da sauran dai bukatu iri iri ga sunan duk muna tawassali bi asmalillahil husna wasifatihil ulya akan Allah ya shiga lamarin Allah kuma ya kawo sauki dama shi Dr. Muhammad Lawan shi ne ya fara gabatar da wannan tafsiri har tsawon kwana 7 saboda can abubuwan kullun karuwa suke yi an sani abubuwa wajen guda 4 ko 5 duk kuma na alheri daga ciki akwai raba burodi 10,000 kullun ta duniya da dangote yake kuma na cikin wanda aka dankawa raba waɗannan burodi a santoci muka muka burodi ne kullun ta duniya sai an raba guda 10,000 to kaga wannan dole sai ka tsaya kaga wani irin tsari za a yi masallatai santoci a gurare asibitoci kurkuku wajen ma'aikatan jama'a da sauransu sai da muka zauna muka tsara yadda za a yi wannan harkar burodi sannan na biyu akwai raba shinkafa buhu miliyan 1 da za a yi a jihohin Najeriya to shi ma ina cikin waɗanda suke ba da shawarar yadda za a yi sannan akwai gwamnatin jihar Kano ta fito da ciyarwa wanda aka ba wasu kamfaninnika kullun su yi abinci a kai santoci daban to yana cikin ƴan kwamitin da suke ɗanɗana abincin su tabbatar an yi shi a kan lokaci an yi shi da inganci kuma an yi shi adadin da aka ce to kaga dole sai an fara azumi sannan za a fara abincin kuma akwai buƙatar mu tsaya mu ga yadda ake gudanar da wannan abincin sannan akwai wanda kuma ya raba trailer 500 a Najeriya ga wasu santoci da wasu cibiyoyi na wasu malamai shi ma kuma ina cikin waɗanda suka aka dinga wannan aiki na raba waɗannan trailolin abinci amma ne mamaki a sunayen da na duba ban ga Gombe ba amma na ga Bauchi tewa ciki na haka zan ba da shawara shekara mai zuwa waɗannan trailoli da Allah a karkato da wasu taho Gombe sannan kuma ga namu na cikin gida na Salsabil wanda shi ma duk shekara muna yin abinci muna raba kayan abinci tare da haɗin gwiwa wasu bayan Allah da ba sa son a faɗi sunayensu amma ana ba da shinkafa ana ba da gero ana ba da masara ana ba da sukari ana ba da mai ana ba da kayan shayi wanda kai dai da matarka kwaya ɗaya ko biyu wannan abin aka baka wannan full package din zai ishe ka daga farkon Ramadan har ƙarshe ba tare da kayi wani abu ba sai dai kuɗin cefa ne to wannan shi ma yana ciki sannan daidai zan taho kuma sai ga wani bawan Allah mai kamfanin Amasco Alhaji Mustapha Amasco shi kuma yace min da Allah yana so kullum mu dinga yin abincin mutum 250 ana rabawa a santoci kuma kafin ka ce mai ya tura kuɗin to shi ma sai da na samu wanda zai yi wannan aikin na dora masa sannan nan taho kun ga wannan ayyuka ne da duk sai an fara Ramadana suke farawa kuma abu ne da sai ka tsaya kaga sun haulayi kafin ka tafi dan wani wakilcin in ka bada shi sai a ji ai ba daidai ba to shi yasa dole sai an tsaya an tabbata waɗanda aka sa amintattu ne ƙwararru ne masu amana ne jajirtattu ne waɗanda za su yi aikin sannan kuma a tabbata aiki ya fara tafiya komai ya tsaya dan shi ma ana yi tafsiri ne na'am bayar da shinkafa da masara to wannan kuma aka kawo mun taliya katan 1,000 da shinkafa buhu 300 da masara buhu 100 abinda gero shinkafa buhu 600 da masara 300 da kuma gero shi ma 300 aka ce a raba Kano fa muna kusan mutum miliyan 20 fa da suke rayuwa a Kano ai duk wannan abin da kaji ana faɗa ko shinkafar da za a raba buhu miliyan din nan da an ce mu rabe ta a Kano da ko labarin ta ba za a ji yanzu wannan burodin da ake 100 din nan da ake raba akwai unguwanni biyu kawai in ka shiga unguwannin za a cinye su a yanzu kamar da local government muna da mutum miliyan 1 da suke rayuwa da local government da nasara local government to yanzu in ka shiga da wannan burodin na 100 ko mutane miliyan 1 suke rayuwa a gurin wani ma zai samu labarin an ka burodi. Yanzu duk wannan burodi da ake raba kullun 10,000, wani labarin ma ana raba bai ji mutane zila. Ha, ana raba burodi har 10,000 saboda adadin yawan mutanen dan 10,000 gashi da yawa, amma kuma ka duba yawan mutanen sai ka ga wani ma ko labarin ma an raba ba zai ji ba. Ka raba ka ce akai 100 can, akai 100 can, akai 100 can, akai 1000 can, akai 40 can, akai 50 can, sai ka ga ya kare a lissafi saboda yawan mutane da masu bukata. Kuma ba a aje shi kullun sai an karar da shi. Ga sun Abubakar na Darus Sunna, kullun sai an karar da burodin nan kafin karfe 8 na dare saboda ba a so ya kwana ba a hannun mutane ba, muna so ya kwana a cikin su. Yawa samari waɗanda ma ba su da abin da za su yi sahur, kuma ce sabo da mokeken burodin ga nauyi, ga kyau, ga katon burodi, wannan ga inganci. Kamfanonin da aka sa su ma aka ce a sa musu ido a tabbatar suna gama burodin akan lokaci, suna yin sa da inganci, kuma suna ba da adadin da aka dora musu. Duk waɗannan ayyuka ne masu wahala, masu lada, masu alkhairi, waɗanda ba za a watsar da su ba. To muna godiya ga duk waɗanda suka sa hannu, suka ji kiran da malamai suke ta yi akan mahimmancin ciyarwa da taimakawa jama'a da yaki da yunwa da fatara. Yanzu na ga wannan shekarar Saudiya kuma sun fito da wani abin da mu ma shekara mai zuwa za mu kira masu arziki su yi. Wato ledan nan sai ka ga an saka dala 100 a ciki ko a saka riyal 500. In ka juya wannan leda da aka sa maka yogurt da dabino da ruwa da tsinken sakace da burodi da abin nan, kuma kana juya ta kuma sai ka hango riyal 500 a ciki. Riyal 500 fa ya kusa 200,000. Wato masu san aljanna fa in suna san ta malam akwai ta. Wallahi ka taimaka addinin Allah, ka taimaka bayan Allah da arzikinka, malam aljanna ka jira kawai. To muna fata Allah ya saka ma duk waɗanda suke wannan aikin da alheri, wanda muka san da wanda mu sani ba. A nan Gombe ma mutane da yawa sun yi irin wannan, kamar shi Alhaji Balatinka. Akwai santoci da suke ciyar da mutane akalla 3,000 kullum. To wannan kaga sabo ne da a saba mutane da wannan aikin alheri. A dinga kaiwa santoci ana ba mutane, duk wanda yake cewa kuma ga arzikinsa karuwa yake, duk wanda yake taimakawa wani damarsa karuwa take. Saboda haka ba inda ake samun shiga a gurin Allah kamar yadda na karanta mana a baya, irin taimakawa bayan Allah. To muna fata Allah ya sa mu dace, Allah ya mana muwafaka, Allah ya fi mana kurakuranmu. Waɗannan kwanaki guda 10 da suke kunshe da alkhairi da albarka, muna fata Allah ta'ala cikin rahamarsa da afuwarsa, ba dan mu ba dan laifukanmu da kurakuranmu ba, Allah ya sa mu dace da alherin da ya kunsa a cikin wannan guri. Wanda zai mana addu'a tunda malam Dr. Umar Dukaji ka zo sai kai mana addu'a, ya zama kai ka rufe mana wannan tafsiri na wannan shekara ta wannan bangare. Amma fa ba a rufe tafsiri ba, gobe za a ci gaba. Dr. Muhammad Lawan zai dora ya karasa mana kwanakin nan, ka abaku dama ku je ku ta yin kuma social media, kuna hira da ƴan mata kuma tafsirin ba a karasa. Wanda aka karike mun su kansu tafi ko ina, daga nan har ƙarshen Ramadan insha Allah. Yawa
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ونستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أوبنجيتي مالمين مدزيت فيها الله أوبنجيتي يكيش لافيا الله يداود الشي لافيا هدين دمودا أكجي وإن دا أكي تايد وإن دا أكس كنتا قباء الله أوبنجيتي يمسطو فيكي أكي wannan abuwa da aka gabatar na ilimin muka Allah subhanahu wataala ya bamu ikon aiki da shi Allah subhanahu wataala ya saka a cikin kyawawan ayyukan malam Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki wannan kasar tamu mai albarka ya ubangiji ka kara mata albarka ka bamu shugabanni nagari ka datar da su akan aiki nagari Allah subhanahu wataala ka kiyaye mu ka kiyaye mana imanin mu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa fil lana innaka antal ghafurur rahim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk